بها. manufar mu da rubuta wannan littafi shine fadakarwa game da mahada summary na halayyar yahudu yatafaqqanu labibu biha, wanda mai hankali zai ankara game da waɗannan halayya lima yanfa'uhu Allahu bihi, abinda Allah zai amfane shi a rayuwarsa. Ya rubuta littafin nan ne saboda yayi wa musulmai matashiya. Mu kiyaye fa, ga wasu siffofi waɗanda Yahudawa suka lazimce su, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi mu nisanci koyi da su. Dalilin haka ne yasa ya rubuta wannan littafi. Ya gaya mana siffofi guda biyu waɗanda suka lizinci Yahudawa, hassada da ɓoye gaskiya. Ga siffa ta uku, ita ce ƙin gaskiya da gangan. Ƙin gaskiya da gangan siffa ce ta Yahudawa. Wa qala ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah, idan aka ce ma Yahudu ku yi imani da abin da Allah ya saukar wa Annabi Muhammad, qalu, sai su ce, nu'minu bima unzila alayna, mun yi imani da abin da aka saukar mana. Wa yakfuruna bima wara'ahu, kuma suna kin abin da yake koma bayan littafin da suke da shi. Wa huwa alhaqqu alhali, ko abin nan da aka saukar wa Muhammad gaskiya ne. Musaddiqan lima ma'ahum, kuma bai saba ma littafin da suke da shi din ba, yana gaskanta karantar wanda ke cikin littafin da suke tare da shi. Kaga Yahudawa suna kin gaskiya da gangan. Ba'da an qala, wannan ayar tana cikin suratul baqara, bayan Allah ya ce a wata aya da take kafin wannan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, alhali Yahuda wannan sun kasance kafin zuwan Annabi Muhammad suna fatan samun nasara idan ya zo za su bi shi har ma su samu nasara, alladhina kafaru, akan waɗanda suka kafirce. Falamma ja'ahum, sa'ilin da Annabi Muhammad ya zo musu, kafaru bihi, sai suka kafirce masa. Fala'natullahi ala alkafirin, don haka tsinewar Allah ta tabbata akan kafirai. Aya ta 89 ta suratul baqara, wannan aya tana tabbatar da cewa Yahudawa suna kin gaskiya da gangan. Allah yana tabbatar mana cewa Yahudawa suna sane da zuwan Annabi Muhammad tun kafin ya zo. Shi yasa Allah ya ce, walamma ja'ahum kitabun min indina musaddiqun lima ma'ahum, a lokacin da littafi ya zo musu wanda yake gaskanta littafin da suke tare da shi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, kafin zuwan Annabi Muhammad suna fatan in yazo za su bi shi har ma su ci nasara su yaƙi kafirai. Falamma ja'ahum ma arafu, sa'ilin da abin da suka sani ya zo musu. Falamma ja'ahum ma arafu, abin da sun riga sun san shi ya zo musu. Kafaru bihi, sai suka kafirce masa. Asali ƙasar da Yahudawa suke warwatsa a cikinsa shine ƙasar Filistin tun kafin zuwan Annabi Muhammad. Tsakanin ƙasar Filistin, Lubnan, Suriya, wannan yankin a can zamanin da ana kiransa yankin Filistin, wanda a yanzu aka kacancana shi aka fitar da ƙasashe kamar guda huɗu ko biyar. Yahudawa suna nan warwatsa a wannan yankin. Me ya kawo su ƙasar Larabawa har ma suka zauna a Madina, inda Annabi Muhammad ya hijira ya koma? Abin da ya sa Yahudawa suka zo yankin Larabawa saboda sun karanta a cikin littafin su annabin ƙarshe ba zai bayyana ta wancan yankin ba. Wallahi Allah maɗaukaki ya bayyana ƙasar da annabi Muhammad zai fito daga cikinta. Susan zai fito ne daga Makka, zai yi hijira ya dawo Madina bayan haihuwar annabi Isa da shekara 71. Sai suka yi bar wancan ƙasa da damansu suka taho ƙasar Larabawa, wasu suka zauna a Taima, wasu a Fadak, wasu a Wadil Qura, wasu a Khaybar, wasu kuma a Madina. Su ne Banu Nadir, Banu Qurayza da Banu Qaynuqa. Tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad shekara 551 yana cikin tarihul Imam Tabari mujalladi na farko shafi na 496. Tun bayan haihuwan annabi Isa da shekara 71 suka bar can suka dawo ƙasar Larabawa. Me yasa ba su dawo ba sai bayan zuwan annabi Isa? Saboda sun tabbata annabi Isa ba shi ne annabin ƙarshe ba, kuma a lokacin da annabi Isa ɗin ya zo, Allah ya tabbatar mana cewa shi ma ya gaya musu cewa annabi Muhammad zai bayyana. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum. Asailin da annabi Isa ya ce ya ku banu Isra'il, ni manzo ne na Allah zuwa gare ku, amma fa ba ni ne annabin ƙarshe ba. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat, na zo ne don in gaskanta littafin da ya zo gabani na, shi ne littafin at-taura. Wa mubashiran bi rasulin, kuma ina muku al-bishir, akwai wani manzo na Allah ya ati wanda zai zo min ba'di, a bayan na tafi, ismuhu Ahmad. Yahudawa da jin haka suka ce to lallai fa annabin ƙarshe zuwansa ya kusa, don babu wani annabi a tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisai da yawa sun tabbatar da haka. Don haka bayan haihuwar annabi Isa da shekaru 71 da dama suka yi ƙaura suka dawo ƙasar Larabawa. Me ya kawo su? Sun taho ne don fatan idan Allah zai turo wannan annabin ya fito daga cikin zuriyarsu. Su dai ba su tamanin Allah zai turo shi ta wace ƙabila, tunaninsu shi ne Allah zai turo su ne ta zuriya ta Banu Isra'ila, domin Allah bai taɓa aiko wani annabi balarabe ba a saninsu baya ga annabi Isma'il dan annabi Ibrahim alayhi salam. Shi ko annabi Isma'il ba balarabe ba ne, don haka ba su ma tunanin cewa Allah zai turo annabi ta cikin Larabawa, domin zuriyar Banu, zuriyar annabi Isma'il ita ce Larabawan. Da dama suka yi ƙaura suka dawo ƙasar Larabawa da fatan wannan annabi in zai fito ya fito daga cikinsu. Ka duba Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 695. Lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, ana nan kuwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya iso Madina. A lokacin da manzon Allah ya iso Madina, ijtama'u fi baitin madaris, suka hadu a wurin ibadar su. Faqalu, suka ce gadan nursilu ilaihi, gobe za mu aika wanda zai tafiya ga Muhammadu din nan. Shin kuwa shi ne annabin da muka zo muna ta jira din nan ko wani ne? Suka tura wani da ake kiransa Abu Yasir bin Aqab ya tafi ya ga annabi Muhammad, ya ji maganar annabi Muhammad, ya dawo ya ce musu ati'u ni, ku yi min biyayya, fa innahu ar-rasulul ladhi nantazir, wallahi wannan mutumin shi ne annabin da muke ta jira. don haka maza mu rungumi wannan annabi muka ce a'a wannan ai ya fito ne cikin larabawa tunda ba larabe ne ba shine annabin da muke tammanin zai zo annabi na ƙarshe ba haka nan a cikin littafin asira littafin ibnu ishaq a mujallar na farko shafi na 62 da tafsirin ibnu jarir a mujalladi na biyu shafi na 237 asim bin umar bin qatada al-ansari yana cikin larabawa da suke zama a madina yana ba da labarin mahaifinsa mutanen madina tuntuni sun tabbatar da cewa Allah zai turo annabin ƙarshe kuma zai zo garinsu shi wannan mutumin yake cewa lam yakun ahadun min al-arabi a'lam bi shay'in min sha'ani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama minna babu wata kabila ta larabawa yace babu wata kabila ta larabawa wacce take da sanin cewa lalle Allah zai aiko annabi Muhammad fiye da mutanen da suke madina ji wannan mutumin yace kana ma'ana yahudu saboda muna tare da yahudawa a cikin madina wa kanu ahla kitabin su ko masu littafi ne wa kunna ashaba watanin mu kuwa muna bautan gumaka sai yace wa kunna idza balagana minhum ma yakrahuna muna yawan samun sabani lokacin da muke zama da yahudu to duk sa'ilin da aka samu sabani tsakanin mu sai yahudawan nan su ce inna nabiyyan yub'athu al-ana kada walla zamanuhu sai yahudawan su ce malarabawan madina akwai wani annabi da za a aiko shi lokacinsa ya riga ya zo nattabi'uhu idan annabin nan ya zo zai yi hijira zai zo garin nan madina kuma za mu karɓe shi fa naqtulukum ma'ahu za mu yaƙe ku ku larabawan da kuke garin nan za mu haɗa kai da wannan annabin mu yaƙe ku mu karkashe ku katla adin wa iram yadda aka yi wa adawa da kuma iram bi ma'ana mutanen annabi hud ba za mu rage muku ba yahudawa suke gaya ma larabawan madina suke ce musu lallai akwai annabin da za a aiko kuma zai yi hijira ya dawo garin nan idan ya taho za mu karɓi kiransa za mu haɗa kai da shi za mu yaƙe ku ba za mu rage kowa cikinku ba da Allah ya nufi larabawan madina da samun rahamarsa wannan balaraban ya ce falamma bu'isa a lokacin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaba'nahu sai mu larabawan madina muka bi shi wa kafaru bihi su kuma yahudawan suka ki shi shine yake cewa fafina wallahi wa fihim anzalallahu a dalilin zaman da muka yi da yahudawa Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara walamma ja'ahum kitabun min indina musaddiqun lima ma'ahum a lokacin da littafi ya zo musu daga wajenmu in ji Allah madaukaki littafin yana gaskanta littafin da yake tare da su wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru kuma sun kasance kafin zuwan annabi Muhammad yahudawan suna fatan su ci nasaran yaki akan kafirai idan annabi ya zo za su bi shi su yaki kafirai har ma su ci nasara akan su falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi a lokacin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa fala'anatullahi 'alal kafirin sai Allah yake tsinewarsa ta tabbata akan kafirai haka nan a cikin littafin sira na ibnu hisham a mujalladi na farko shafi na 547 abdullahi ibn abbas yace innal yahuda kanu yastaftihuna 'alal ausi wal khazraj yahudawa suna cika baki ga larabawan madina suna fatan su ci nasaran yaki akan su idan annabi ya bayyana za su bi shi inji Abdullah ibn Abbas, kallama ba'asihi kafin ma Allah ya aiko annabi Muhammad. Falamma ba'asa Allahu min al-Arab, a lokacin da Allah ya turo annabi ya fito daga larabawa, kafaru bihi, Abdullah ibn Abbas ya ce sai yahudawa suka kafirce masa. Wajahadu ma kanu yaquluna fihi, suka musanta abinda suke faɗa kafin zuwan annabi Muhammad. To ga annabi ya yi hijira ya dawo Madina, yahudawa kuwa an daɗe lokaci mai tsawo, sun shekara 480 a garin Madina suna jiran kawai annabi Muhammad ya zo su bi shi. Shekara 480 suna jiran manzon Allah ya bayyana su bi shi, kuma suna faɗa duniya ta sani. Sai ga annabin ya zo ya yi hijira ya taho Madina, su sun ƙi. Sai Mu'azu ɗan Jabal da Bishr bin al-Bara da Dawud bin Salama suka tashi ta Kannas, suka je inda Yahudawa suke zaune. Suka ce, ya ma'ashar Yahud, ya ku taron Yahudu, ittaqullah, ittaqullah, ku kiyaye Allah, wa aslimu ku musulunta, faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin, ku ne fa kuke fatan in Muhammad ya zo za ku bi shi har ma ku ci nasarar yaƙi a kanmu. Wa nahnu ahlu shirkin, mu ne masu bautan gumaka, mushrikai matsafa. Wa tukhbiruna bi annahu mab'usun, kuna ba mu labarin cewa Allah zai turo shi. Wa tasifunahu bi sifatihi, har ba kuna siffanta mana gashi tsawonsa, ga siffofinsa. Ga Muhammadun ya zo, ku kuma kun juya masa baya, ku kiyaye Allah. Nan take wani daga cikinsu ana kiran shi Sallam bin Mishkam, yana cikin kabilar Banu Nadir, sai ya miƙe a madadin sauran Yahudawa, ya gaya ma waɗannan sahabban na annabi Muhammad, mutanen Madina, Mu'azu bin Jabal, Bishr bin al-Bara, Dawud bin Salama, ya ce, mun ji abin da kuke faɗa mana, lallai ba shakka ba mu musanta ba, mun daɗe muna gaya muku cewa annabin ƙarshe zai bayyana, zai zo garin nan. Mun daɗe muna faɗa, don haka wannan gaskiya ne. Sai dai kuma ma ja'ana bi shay'in na'rifuhu, shi wannan mutumin da ya zo garin nan wanda ke cewa annabi ne bai kawo ɗaya daga cikin abubuwan da mu muka sani ba. Wa ma huwa billadhi kunna nukhbirukum bihi, don haka ba shi ne wanda muke ba ku labarin Allah zai turo shi ba. Su san gaskiya, suke kinsa da gangan, wannan siffa ce tasu. Don haka a gaban wannan ayan Allah ya ce, labisa mashtaraw bihi anfusahum, tayar da abin da suka saya ma rayukansu, an yakfuru bima anzalallah, su kafirce ma abin da Allah ne ya saukar. Ba zaɓin mutum ba ne, shi kansa annabi Muhammad bai san cewa zai zama annabin Allah ba, shi kansa bai san cewa Allah maɗaukaki ya zaɓe shi ba. Kyauta ce ta Allah, Allah maɗaukaki ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya saukar da kyautansa ga wani bawansa, sannan kuku kibinsa. Allah ya ce babiyan kawai saboda hasada, an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, su busu yadda Allah ya saukar da fadalarsa ga wanda ya nufi cikin bayinsa ba, sai dai a yi ta turo annabawa cikinsu, kada a samu guda ya fito daga wata kabila daban. Allah ya ce faba'u bi ghadabin ala ghadabin, don haka suka koma da wani fushi akan wani fushi na da. Allah ya yi ta turo annabawa suna kinsu, walil kafirina azabun muhin, kafirai suna da wata azaba ta wulakanci. Allah shi mana kariya. Akwai hadisin da al-Imam al-Hakim ya ce yana da kyau, yana cikin littafinsa a mujalladi na 3 shafi na 417, Salamatu bin Salama bin Waqsh, yana cikin sahabban annabi Muhammad da suka yi yakin Badar, yana cikin sahabban manzon Allah waɗanda suka halarci yakin Badar. Salama bin Salama bin Waqsh yana ba da labari, yace kana lana jarun yahudiyyun, muna da wani makwabci ba yahudi, mutumin Madina ne shi wannan sahabin na annabi Muhammad yana bada labari yace muna da wani bayahude makwabcinmu fi baiti bani Abdul Ashhab fa kharaja alaina yawman min baitihi wata rana bayahudan nan ya fito daga gidansa da ya fito daga gidansa qabla mab'ath rasulillah bi yasirin yace a wannan lokaci shekarun da suka rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wahayi kadan ne kusa da aiko annabi Muhammad wannan ba yahudan ya fito daga gidansa hatta wa kafa ala majlisi bani Abdul Ashhab ya taho inda kabilar banu Abdul Ashhab sukan taru wannan ba yahudan da ya zo wurin ya tarar da larabawa suna zazzaune suna da yawa a garin Madina shi wannan sahabin da yake bada labarin yace wa ana yawma idin ahdasu man fihi sinnan a wannan lokaci ina majalisin ina zaune kuma duk majalisin babu yaro sai ni babu wanda yafi ni karancin shekaru mutaji'an fiha bi fina'i ahli yace ina kwance a wannan gurin da larabawa suke tare sai ga ba yahudan nan ya iso yana zuwa ya tsaya fa dhakara al-ba'sa ya dinga wa'azi ya ambaci tashin kiyama wal qiyama wal hisaba wal mizan ya ambaci hisabi da za a yi a ranar tashin kiyama mizani da za a auna ayyuka da shi a ranar hisabi wal janna wan nar ya ambaci cewa akwai wuta akwai aljanna yana ma wannan waɗannan larabawan wa'azi qala zalika li ahli shirkin ashabi wathanin yace wannan ba yahudan yana wa'azi ne ga mutanen da suke bautan gumaka larabawan madina kaf a wannan lokaci la yarawna ba'san ka'inan ba'da al-maut ba sa ganin cewa za a tada mutum bayan ya mutu aqidassu ta tsafi ita ce in ka mutu shikenan kai kam babu wani tashi din larabawa sai ga wannan ba yahudan ya tsaya yana musu wa'azi fa qalu lahu suka ce masa wai haka ya fulan to wane tara haza ka'inan yanzu kai har kana ganin za a tada mu bayan mun mutu innan nasa yub'asuna ba'da mautihim ila darin fiha jannatun wa narun har kana ganin bayan mutane sun mutu za a tada su a wani wuri wanda akwai aljanna akwai wuta yujzauna fiha bi a'malihim wanda za a musu sakayya bisa ayyukansu fa qala na'am wannan ba yahudan yace kwarai za a tada dukkan wani wanda ya mutu matukar dan adam ne za a tada shi a wannan fili na hisabi wallazi yuhlafu bihi ina muku rantsuwa da wanda ake rantsuwa da shi abinda ya gaya musu kenan sannan idan aka tada kafiri a ranar tashin kiyama ya waddu law anna lahu bihadhihi min tilka an-nar ina ma a ce rabon azabar da zai samu a'azama tannun fi dunya yahmunahu a ce rabo da kafiri zai samu a ranar tashin kiyama na azabar Allah ina ma a ce mafi girmar murhu da kuka sani a duniya in kun san wani murhu wanda ake girki da shi wanda yafi girma yace to kafiri sai yayi fatan ina ma a ce azabar da za a yi masa bata wuce murhun da yafi girma a duniyan nan ba a kawo a hada wuta thumma yudkhilunahu iyyahu a jefa shi a tukunya fayutabbiquna alaihi arfa kan wannan tukunyan ina ma a ce azabar da za a yi masa a lahira iyakan irin wannan azabar ce wannan ba yahudan ya gaya musu wa an yanzu min tilkan nari gadan kazo suka ce masa wai haka kai tonka wannan maganar banza ba mu taba ganin wanda ya tashi bayan ya mutu ba suka gaya mu ba yahudan wa ma ayatu zalika to meye hujjarka akan cewa za a tada mutum bayan ya mutu sai ya ce to hujjata na tabbatar dai babu wanda ya mutu ya tashi wanda zan iya baku hujja da shi a yanzu amma ga wata hujja wacce na tabbata za ta gamsar da ku. Nabiyun yub'asu min nahwi hadhihi albilad, sai ya ce akwai wani annabin da za a aiko shi ta nan, sai ya nuna da yatsa. Wa ashara biyadihi nahwa makka, ya nuna hanyar makka wal yaman, tsakanin makka da yaman, ya ce ta nan wani annabi na zuwa kwanan nan. Suka ce mata na rahu, yaushe za mu gan shi? Sai ya ce to ban san adadin shekarun ba, amma sai ya kalli taron. Fa nazara ilayya, sai ya ga wannan dan yaron wanda yake ba da labarin nan, shine Salamatu bin Salama bin Wakshin, sahabin annabi Muhammad. Da ya kalli Salama, sai ya nuna shi da yatsa, ya ce in yastanfidh hadhal gulam umrahu yudrikuhu. Kun ga yaron nan? Suka ce mun gan shi. Ya ce to in dai aka yi sa'a yaron nan ya girma, to ba zai mutu ba sai ya samu wannan annabi. Ashe ma abinda ya saura annabi ya zo Madina din bai kai hakan ba. Tuni Allah ya turo annabi Muhammad yana ma ta wa'azi a Makka, ba su sani ba. Qala Salama, Salama bin Salama bin Wakshin, wannan sahabin, wannan yaron, sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah madaukaki, ma zahabal laylu wan nahar, dare da yini ba su gushe ba, hatta ba asallahu rasulahu Muhammad, har dai Allah ya turo annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa bayna azhurina, ga mutumin nan da rai bai mutu ba. Malamin Yahudu mai wa'azin kiyama, wanda yake cewa kafiri a ranar kiyama zai gwammaci ina ma a ce a duniya an hada wuta mafi girma, an saka shi a tukunya, an girka, ya zama shine iya azabar da zai samu a kiyama. Ga wannan bayahudan yana da rai, kuma annabi Muhammad ya zo Madina. Wannan saurayi ya ce fa amanna bihi, dukkan wanda ke wannan majalisin da aka masa wa'azi ya musulunta. Wa kafara bihi, shi kuma malamin ya kafirce. Bagiyan wa hasada, saboda kiyayya da hasada. Ranar sai muka niki gare muka je gun shi. To malam, ka tuna ranar da ka mana wa'azi? Ya fulanu alasta billadhi qulta lana, wani ba kai ne ka dinga gaya mana kaza da kaza, ko ka manta? Yace bala kwarai, ba manta ba. Ko ba ranar da na muku wa'azi a wuri kaza ba? Suka ce eh, lalle ni ne, ban manta ba. To yaya mu muka musulunta kai kuma kake? Sai ce laisa huwa, ba wannan bane. Subhanallah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo waɗannan ayoyi na suratul Baqara saboda ya kafa hujja akan cewa kin gaskiya da gangan siffa ce ta Yahudu. A cikin littafin ya ci gaba da cewa fa wasafar Yahuda, sai Allah ya siffanta Yahudawa, annahum kanu ya'rifuna al-haqqa qabla zuhuri an-naṭiqi bihi, Yahudawa sun san gaskiya tun kafin mai faɗan gaskiyan ya bayyana. A wani littafin aka ce ya'rifuna al-haqqa qabla zuhuri an-nabiyyi an-naṭiqi bihi, kafin annabi ya bayyana Yahudawa sun san da shi. Wada'i ilayhi annabi, wanda ke bayyana gaskiya, mai kira zuwa ga gaskiya, tun kafin ya bayyana sun san da shi. Falamma ja'ahumun natiqu bihi, a wani littafin falamma ja'ahumun nabiyyu natiqu bihi, a lokacin da annabi din mai bayyana gaskiyan ya zo musu, min ghairi ta'ifatin yahawunaha, sai dai kuma ya fito ne daga wata jama'an da ba sa so, ba daga jama'ar da suke so annabin ya fito ba. Tunda bai fito daga cikin waccan jama'an da suke tamani ba, lam yanqadu lahu, ba su yi masa biyayya ba. Wa annahum la yaqbaluna al-haqqa, su Yahudawa ba su karban gaskiya, illa min al-ta'ifati allati hum muntasibuna ilaiha, sai fa idan gaskiyan nan ta fito daga jama'an da suke da dangantaka da ita. In gaskiya ta fito daga wata jama'a, ba Yahudi bai karba, ƙarya ne. Sifa'in gaskiyan nan ta fito daga jama'arsa. Ma'a annahum la yatabi'una ma lazimahum fi i'tiqadihim, duk da cewa kuma ba ta bin ma addinin da suke kudirin gaskiyar ne, ba su bi addinin nasu ba da suke cewa inda Allah madaukaki yace wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina, wasu yi imani da littafin su ƙarya ne, nasu littafin ma ba su yarda da shin ba, bare kuma su rike wani littafin. Wannan siffa ce ta Yahudu, kin gaskiya da gangan. To sai Sheikhul Islam ya dawo kan la ilaha illallah, yace wa hadha yubtala bihi kasirun, kunga wannan siffa ta kin gaskiya da gangan ana jarabtan da yawa musulmai da dama minal muntasibina, waɗanda suke da dangantaka ila qa'ifatin muayyanatin fil ilm, ga wata jama'a ayyananniya ta wajen ilimi aw addini ko addini, minal mutafaqqiha, yakan shahi ma malaman fiqhu, inji Sheikhul Islam. Mutum ne ya kai inda duk ya kai ta wajen ilimin fiqhu, sai a same shi da wannan siffa ta Yahudu na kin gaskiya da gangan. Kamar yaya? Mun ba da misali, an karanta ma hadisan annabi Muhammad, manzon Allah ya yi qablu, ya ce ma duka annabawan Allah sun yi qablu, da ka karanta littafi ka ce mu yan fiqhu ne. Minal mutafaqqiha, malaman fiqhu masu watsi da sunnonin annabi Muhammad, awil mutasawwifa ko kuwa sufaye, aw ghairihim, ko wani su. An karanta ma hadisan manzon Allah, manzon Allah ya yi sallama biyu lokacin da zai fita sallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, yace duk littafan mu na fiqhu babu wannan, don haka ba mu dauka. Aw ila ra'isi, ko kuwa ka samu wata jama'a da take da dangantaka ga wani shugaba mu'azzamin, wanda ake girmamawa inda hum a wajensu, za ka samu musulmai ne suna da wata jama'a, kungiyan nan tana da shugaban da ake girmama shi fi dini cikin al'amari na addini, gairin nabiyyi, wannan shugaban fa ba annabi Muhammad bane. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah ka nufe mu da riko da gaskiya. Malamin nan yana faɗan magana shekaru 700 da mutuwa sai yanzu, amma wallahi tamfar yana nan da rai. Aw ila ra'isin, ko ka samu wata jama'an da take danganta kanta ga wani shugaba mu'azzamin, wanda ake girmama shi inda kun su suke girmama wannan shugaba fi dini cikin addini, shugaban na addini, sai dai kuma shugaban gairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ba annabi Muhammad bane. A karanta musu hadisan manzon Allah su ce banda kungiyan mu, fa innahum la yaqbaluna min ad-dini, wannan kungiyan ba su karban wani abu na addini, ra'ayan wa riwaya. A wata a wani littafin yace la fiqhan wa la riwaya, ba su karban wani abin da ya shafi addini, fahimta ce ta fiqhu ko fahimta ce ta riwayan hadisi, illa ma ja'a bihi ta'ifatuhum, sai fa wanda kungiyar su ta kawo, in kungiyar su ce ta kawo to za su dauka. Thumma innahum, sannan kuma la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatuhum, abinda ma kungiyar su ta wajabta musu din ba su san da shi ba, ma'a anna dinal islam, Sheikhul Islam yace addinin musulunci yujibu ittiba'al haqqi mutlaqan, yana wajabtawa musulmi ya bi gaskiya a sake riwayatan wa ra'yan. A wani littafin yace riwayatan wa ra'yan ko wa fiqhan, riwaya ce ta hadisi, fahimta ce ta wani malami, min gairi ta'yini shakhsin, ba tare da ka ayyana sai malam wane ya faɗa sannan in yadda ba, aw ta'ifatin ko wata kungiya sai in ita ne ta faɗa sannan zan dauka, matukar wannan mutumin gairin rasuli sallallahu alaihi wasallam ba annabi Muhammad bane, wannan ita ce gaskiya. Idan kungiya ta dauki waɗannan sifofin da muke karantawa, wallahi bin wannan kungiya haram. Me yasa? Saboda dukkan wata kungiya wacce za ta raba ka da Annabi Muhammad ta kowace fuska, wannan kungiya ba ta kirki ba ce. Kuma wannan yake gwada maka cewa ta'assubanci haramun ne, ya saba makarantarwar sunnar manzon Allah. Ka guji ta'assubanci imma ta ra'ayin malami wa imma ta fahimtar wata kungiya, bari har a samu 'yan bangan siyasa. Abin mamaki, a wayi gari ana samun kungiya wacce musulmi yake ta'assubanci da ita har ma ya kashe dan uwansa musulmi a kanta. Wannan abu da mamaki wallahi. Hakan bai kasancewa sai ga jama'an da tuni suka yi bankwana da sunnar Annabi Muhammad. Amma duk mutumin da yake da fahimtar sunna ba za ka same shi a ire-iren waɗannan kungiyoyi ba. Hadisi karara ya tabbata a Sahihu Muslim, hadisi na 2848, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kai ga kisan wani tahta rayatin ummiya, a ƙarƙashin kungiya auyan suru asaba, ko ta kai ga mutum yana taimakon wata kungiya wacce take ta'assubanci da wata aqida, aqidan nan tabbas ta kauce ma sunnar manzon Allah, fa kutila, wannan mutum har ya kai ga aka kashe shi a irin wannan tuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa qatluhu jahiliyya, kisan sa mutuwarsa mutuwa ce irin ta jahiliyya kafin zuwan Annabi Muhammad. Akwai hadisin da ke da rauni wanda yake cewa laysa minna man da'a ila asabiyya, wanda duk yake kira zuwa ga ta'assubanci wannan mutumin bashi tare da mu. Wa laysa minna man qatala ala asabiyya, wanda duk ya kai ga kisa akan ta'assubanci bai tare da mu. Wa laysa minna man mata ala asabiyya, hadisin bashi da inganci, yana da'ifu sunan Abi Dawud, hadisi na 2121. Akwai hadisi mafi inganci wanda ya fi dacewa a ɗauka, ka duba Gayatul Maram, hadisi na 304. Al-Imamul Munawi a cikin Faidul Qadir, juz'i na 5 shafi na 468, yace Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a ƙarƙashin wannan hadisin yake cewa bi hadhal hadis yatabayyan anna ta'assuba ar-rajul li ta'ifatin mutlaqa fi'lu ahli al-jahiliyya, mutum yayi ta'assubanci ga wata kungiya shi fa babu ruwansa da addini sai fa in ya hito ta wannan kungiya. Shaykhul Islam yace wannan dabi'a ce ta mutanen jahiliyya kafin zuwan Annabi Muhammad, mahzurun, mazmumun, abu ne wanda an yi gargadi ga musulmi yayi hattara ya kiyaye kada ya auka ma ire-iren waɗannan, ba ma ta'assubanci ga wata kungiya ta siyasa ba, ko da ta addini ce. Idan aka wayi gari har aka samu zuciyarka ba ta yadda da wata sunna, sai in kungiyarku ce ta faɗa, to wallahi ka kama addu'a Allah ya raya maka imani, don kuwa babu shakka imaninka yana da rauni. Shi yasa aka aika tambaya ga fitattun malamai na Saudiya dangane da ire-iren waɗannan kungiyoyi. Fadowa Mawsu'atu Fatawa Mu'asira, mujalladi na farko shafi na 449, ina hukuncin mutum ya yi riko da irin waɗannan kungiyoyi waɗanda ba su yarda da gaskiya sai faɗin malamansu ne suka faɗa? Malaman nan suka ce alhamdulillah alwajibu ala kulli insanin an yaltazima bil haqqi, abinda ke zama wajibi ga kowane mutum shine yayi riko da gaskiya. wanda Allah mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa da kuma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Qala Allahu azza wa jalla wa qala rasuluhu, wannan ita ce hujjar musulmi a ko'ina yake. Wala yaltazimu bimanhajin aw jama'atin, kada mutun ya lizimci wata ɗariƙa wata ƙungiya. A wayi gari ba shi da addini sai wannan ƙungiya? Malaman nan suka ce walakin yaltazimu bil haqq, sai dai ya riki gaskiya. Ba a ce maka haramun ne kasancewar kana cikin wata ƙungiya, saboda Allah ya ce ta'awanu ala birri wat taqwa, sai dai kuma bai tsaya ba sai ya ce wala ta'awanu ala al ithmi wal udwan, inda duk aka samu wata ƙungiya ta ce ku zo mu yi aikin ƙwarai, ku zo mu aikata wani abu wanda zai ƙara mana imani, to ka ba da naka haɗin kai. Amma fa da zaran an samu ko jama'an da suke kira a saba ma Allah da kuma manzonsa, Allah ya ce to kar ka bi su. Walakin yaltazimu bil haqq, musulmi ya zamanto yana riko ne da gaskiya, ba ɗariƙa ko wata ƙungiya ba. Wa idan tasaba, idan aka waye gari ko mutum yana da dangantaka ila ansari sunna, ga wata ƙungiya, misali ansari sunna wa sa'adahum fil haqq, ƙungiya ce da ta ce sunanta ansaru sunna, masu taimakon sunna. Allah ko ya ce ta'awanu alal birri wat taqwa, to sai ka ba su haɗin kai. Aw ilal ikhwanil muslimin, ko wata ƙungiya mai suna ikhwanul muslimin, to ita ma sai ka ba ta haɗin kai. Wa wafaqahum alal haqq, babu laifi dan mutum ya dace da su akan gaskiya. Biduni guluwin, kada a samu ka wuce iyaka. Wala tafriqin, kar a samu sakaci. In dai hakan yana yiwuwa, fala ba'sa, babu laifi don ka bi kungiyan akan wannan siffa. Amma an yaltazima qawluhum, amma a waye gare mutum yayi riko da maganar kungiya. Wala yahidu anhu, baya kaucewa maganar kungiya, ko da maganar ta saba ma gaskiya. Malaman nan suka ce fa haza la yajuzu, wannan bai kamata ba. Wa alaihi, wajibi ne akan musulmi an yadura ma alhaqi haisu dara, ya juya ya bi gaskiya inda duk gaskiyan ta juya. In kana alhaqu ma alikhwan almuslimin akhadha bihi, idan gaskiyar tana tare da wannan kungiya sai ka rike. Wa in kana ma ansari sunna, in gaskiyar tana ta wata kungiyar daban sai ka rike. Wa in kana ma ghairihim, koda gaskiyar tana tare da wata kungiya wacce ba taka ba, akhadha bihi, sai ka yi riko da wannan gaskiya. Me ake so da kai musulmi? Ana so ne ya zamanto ya duru ma alhaqi, yana tafiya ne tare da gaskiya duk inda take. Yu'inu aljama'at alukhra fil haqq, inda duk wata kungiya ta fito tana neman taimako, matukar wannan kungiya tana kira zuwa ga addinin gaskiya, sai ka taimaka mata a bisa gaskiya. Walakin, sai dai la yaltazimu bi mazhabin muayyan, kada a waye gari musulmi ya ce mazhaba ta ita ce kaza. A'a, me ce ce mazhabar musulmin kirki? Mazhabar musulmin kirki ita ce sunnar annabi Muhammad. La yaltazimu bi mazhabin muayyan la yahidu anhu, a ce kayi riko da wata mazhaba ayyananniya kai baka barinta. Walau kana batilan, koda abinda mazhaban take kira akai ba shi da kyau. Walau kana galatan fahaza munkarun, wannan abu ne mara kyau. Fahaza la yajuzu, bai kamata ga musulmi mai aqidan kwarai kwarai yayi haka. Walakin ma'al jama'ati fi kulli haqqin, kabi kowace kungiya da take kira zuwa ga gaskiya. Walaysa ma'ahum fi ma akhta'u fihi, idan aka samu sun yi kuskure baka tare da su. Irin wannan fatawa margayi al-Sheikh al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Allah ya masa rahama, shi ma ya faɗi haka. Ka duba majmu'u fatawarsa, shafi na 237, fatawar da ya amsa ta 9429. Wabillahi tawfiq, nan za mu dakata. Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku. Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. Akwai tambayoyin da suke da dangantaka da karatun ko? Kai zamani suka yi rayuwa tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wani addini suke? Ai, mutanen suna da yawa. Akwai waɗanda suke kan Yahudanci, wasu suna kan addinin Christianity, wasu suna bautan wuta, wasu suna bautan itatuwa, suna nan daban-daban. Me tambaya ta gaba?
imanin da cewa kamar yadda aka ambaci cewa mutanen Makka kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsokar gumaka ne, to a matsayin Yahudawa kafin zuwan Annabi Isa alaihi wasallam a fuskar tarihi.
A fuskar mene?
Tarihi.
Oh, wannan tambaya gaskiya ban fahimce ta ba. Meye matsayin Yahudawa a fuskar tarihi? Tambayar ba ta yi ma'ana ba, ko kuma ban gane ba. Karanta na gaba.
A yake sukofin da ka faɗa na Yahudawa da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki ba da gaskiya da shi, har wannan zamanin suna nan sukofin ko kuwa sun canza?
Ba nan da wannan sukofi, akwai kuma waɗanda suke canzawa. Akwai wata tambayar?
Yace Annabi Isma'il alaihi salam shi ne farkon Annabi Balarabe ko Annabi Ibrahim alayhi salam?
Annabi Ibrahim ba Balarabe bane, ɗansa Annabi Isma'il ba Balarabe bane, amma Annabi Isma'il yayi zama a Makka da yatimarsa Hajara, nan ne yayi aure daga ƙabilun Larabawa har suka haifi kakannin Annabi Muhammad. Akwai wata?
Yake cewa kai magana kan kada mu yi mazhaba mara kyau, ko kamar wacce irin mazhaba ce wacce ta mara kyau?
Duk mazhabar da ta yi kira zuwa ga abin da ya saba sunnar Annabi Muhammad, wannan mazhaba ba ta da kyau. Wanda ya yi kira zuwa ga abin da ya dace da Annabi Muhammad, a kowace mazhaba yake, ya kamata ka yi koyi da shi. Su kenan?
Kace yana son ƙarin bayani akan tasbihi.
Ƙarin bayani sai ta gaban malami. Mai salati ga Annabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ahayma abad ma baqaitana. واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد.